أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. فصلك عندك عربي منا.
في كلام الشجري.
أتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيه البشيا.
وشهادتي له بالنبوة.
الشهادة التي مصارتي وأنكم الله ني.
وإجابة شهادة وسبوت.
لكم أمس كرم من زن الله لتي.
قال.
رب الكريم يسي.
حدثنا أحمد بن محمد.
محمد بن محمد بن غلبون يمن حديثي
الشيخ الصالح
شيخ يمن غرشي
فيما اجازني
اشكي ابن دي اجازه غريني
انا ابي عمرو
شيخ ما دغ ابي عمرو الدلمن كيو
انا ابي بكر
شيخ ما دغ ابو بكر دم مهندسي
عن ابي القاسم
شيخ ما دغ ابو القاسم البغوي
قال حدثنا احمد بن عمران
شيخ ما يجي احمد بن عمران الاخر سيو يمن حديثي
قال حدثنا ابو هيان
شيخ ما يجي ابو هيان التيميني يمن حديثي
وقال
يا كمان تيمي غسكيا ني
Amujayi
kuma ya rawaito daga Imam Mujahid dan Jabaru
Alibi
kuma daga Abdullah dan Umara ya fada yace
kunna wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safari
yace mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya
fadana bi wa haraji
sai ga wani balaraban kauye ya kusanto gare shi
fakala ya
sai ki cewa ya kai balaraban kauye
aina turi
ina kake nufin zuwa
قال
إلهي زين تبي يزوا أهلنا
قال هل لك إلهي
زين بنا شيء لك يزوا أبن ديك ونن على خير يبا
قال
وما زين جنن
قال
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيه سي
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
كشهد أبو أمو سرق سيا سي الله شيك دي بايد أبو جنتاريا
وأن محمد عبده ورسوله
sannukum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne mun dan sani
qala
qala yace
man yashhadu laka alama taqulu
wa zai maka shi da sabon da kake fada
qala hadhihi shajara
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan bishiyar ta gawo
wa hiya yashabi alwaji
ita kuma tana jifan kwari
fa akbala
sai ga wannan bishiya ta taho tana kike da kasa
حتى
قامت بين يديه حتى النبي صلى الله عليه وسلم
فز شهادة
سيما زال عيني مي واتو تيشيدا
ثلاثا
سيشيدا سوقو
وشيدا
سيشيدا سيوايا دمضان الله يبدا كنيشي
ثم رجعت إلى
مكان ظننت كوما إذو أبجر أنت
وعن بريدة
عن كبور سيدنا بريدة
تعالى
yace wani malarafin kauye ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam game da aya
faqala lahu
sai ce da shi
wacce tilka shajarar
ce ka kaga ya waccan bishiya
rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dawo
kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ki
qala
mai ruwaya yace
mamalati shajarar
sai ko wannan bishiya ta zama ta karkata daga bangaren damanta daga bangaren hagunta
sannan
gaba gare ta da kuma bayan ta sai ta tsinke jijiyoyin ta sannan ta zo tana kike ta kasa tana jan wato jijiyoyin ta tana mai gaggawa tana mai tara kura har sai ta tsaya nan gaba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai take cewa
assalamu alayka ya rasulullahi
assalamu alayka ya rasulullahi
qala ta'ala
balaraban kauyen nan yace
muraha
to na gani yanzu kuma umarci ta koma
ila mambashi
zuwa matsara ta sa
faraja
ko ta koma
fadallat uruka
sai ta zuwa wannan jijiyoyin nata
fastawa
ita da yato a ban kasa
qala ta'ala
to wannan balaraban kauyen shi yace
idanni
amin izini ne sujjada gare ka
qala
yace
law amartu ahadan
da zan umarci daya sujjada ga daya wallahi da na umarci mace sai sujjada ga mijinta
qala
fi yace
fa
azalli ahadan to ka yi min izini in ba ta hannayen yanka da kuma wato gawabuwanka sai izini gare shi ya bu a cikin hadisi ingata ce a cikin hadisi nan na jabi dan Abdullahi wanda hadisi ne mai tsayi
ya ce
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi dan biyan bukata ta sa sai ya ga bai ga wani abu da zai zama ya fita su da shi ba sai ga wasu bishiyoyi guda biyu a gefen wannan gwari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi zuwa ɗayansu sai ya riko da wani reshe daga ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mata umarnin cewa ta rasku da ɗaya uwarta an na zauna harfi kuma bayan ku sai ku wannan mushiya ta yi gaggawa haske da sa ta wannan abokiyar tata manzon Allah ya tsaya nan gaba bayansu to Jabir dan Abdullahi ce sai na fito ina mai gaggawa ne kuma sai na zauna ina zantar da kaina ina waiwaye sai kawai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai fuskantowa su kuma yana bishiyoyi guda biyu sun rarrabu to sai kowace ɗaya aminu ma daga cikinsu ta tsaya a sabon jama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya tsayawa sai manzon Allah ya nuni da hannun da da kansa haka za wato yaminan wa shimalan da bangaren dama da dai bangaren Usama da dan Zaid ya rawaito kasarnin wannan hadisi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gare ni a cikin shashin yaƙe-yaƙensa shin akwai wani bigire inda annabi sallallahu alaihi wasallama zai biya buƙata ta sa sai nake cewa hakika wannan kwari ya rasulullahi babu wani bigire na mutane a cikinsa sai manzon Allah ya ce da shi to kana ganin wani bishiyar ta biyu ko kana ganin wasu duwar wasu sai ya ce ina ganin wato da bishiyar ta biyu ne makusanta juna sai manzon Allah ya ce to je ka je ga ya wannan bishiyoyi na da biyu ne ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana muku umarnin cewa ku zo dan mafita ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gaya wa su wa'annan duwatsu misalin abin da ka gaya wa bishiyoyin sai ko na je na gaya musu haka yadda na rantse da wanda Allah ya aiko manzon Allah da gaskiya musamman da ce wallahi na ga wa'annan bishiyoyi suna kusantar juna har sai da suka haɗu na ga duwar wutsin nan suna haɗe junansu har sai da suka zamanto ɗaya kan ɗaya sai manzon Allah ya zauna fajalarsa sai ya zauna khalfahunna a bayansu ya yi da manzon Allah ya gama biyan bukata ta sa sai manzon Allah ya ce da Usamatu ya kaka gaya musu cewa su rarrabu na rantse wanda wato numfashi na daga iko na sa wallahi na gansu na ga hawan nan duwatsu suna rarrabewa har sai da kuma ya zuwa bugiyarsu ya aladan sayya mata ya faɗa yadda na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin halin tafiya to sai ya ambaci katarnin wayannan hadisi guda biyu sai ya ambaci ya ambaci kututtaran labino guda biyu sai ku suka haɗe kansu ya ba a cikin wata ruwaya ijaha wata tuttun da ta ta yi ta mai kuma wadi ta yi amma duk manasu ɗaya ne an kai wadar gaila dan salamata a sakafiyu misalin wannan hadisi a cikin bishiyoyi guda biyu an kai wadar ga Abdullahi dan Mas'udin daga annabi sallallahu alaihi wasallama misalin wannan hadisi fi gabatu hunenin a yakin nan na hunenu an kai wadar ga yala dan Murrata wanda shi ne dai ibn sayyaba ta haƙi la yau shi ma ya ambaci wasu abubuwa wanda ya ganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ambata cewa da hatu wato magariya ko ko bishiyar nan ta gawo da go da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta yi da wajibi da shi sannan
sai
ta dawo zuwa masarauta ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hajjika ita ta nemi izini
ta yi
sallama gare ni ya ba su yin hadisi nuna Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kare shi gare shi
النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة اجتمعوا له
شجرة وتبشي أكاني ميزن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول سجيشي وتتسرانا كراتو لكريشي لو قسن لا النبي صلى الله عليه وسلم كراتو
وعن مجاهد
عن كمبرك مجاهد شي مالك عبد الله إذا مسعود
أحسن
وانا حديثي شي واسو على جنو قالوا سكب داسك شي وعذر شي لك عليك يا رسول الله سيما الله الله يكي وانا مبشيا
تعالي
يا رسول الله يكي وانا مبشيا شيك عبشيا شازو سنة جن في جوينتا أخوي كارا كما كارا مننا وأبنكا
وذكر
يا امتي صلى ما دي من فرقو
او
كما كرني يسا
قال
القاضي القاضي ابو الفضل يا مدا
تكاجا
انا دي حديث عبد الله بن عمر
ده
كما بريدتو
وجابر
بن عبد الله
ده
عبد الله بن مسعود
ويا
على ده مرتا ده اسامه بن زيد ده انس بن مالك ده سيدنا علي بن ابي طالب ده عبد الله بن عباس dawo sun wayan nan dukkan su sun hadu a sai da wannan kissa ita kanta ko ma'ana ko ma'ana ta ta sanan samu rubanyi daga cikin tabi'ai da suka rawaito wannan hadisi daga gurin su sai wannan kissa ta zama a cikin yaduwa duka wajen karfi sanan to yadda take ibnu qurakin ya ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya dare a cikin yakin nan na laifa wato ya yi tafiya da dare yana mai wato gengedi sai wata bishiyar magariya ta bujiro ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta rabu gida biyu har sai da manzon Allah yake tare tsakanin su wannan bishiya ta wanzu a sama gengama guda biyu zuwa lokacin mun ji alƙali wannan bishiya tana nan a can a laifa a basani ce a ban girmamawa ce yana daga wannan nan ka hadisi nan na Anas bin Malik Allah ya kare ya gare shi cewa mala'ika Jibril alaihi salamu ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya gan shi yana mai zuwa zuciya ya ce ya rasulullahi kana so in nuna maka aya sai ce kwarai kuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi duba izuwa wata bishiya daga bayan wannan kwari da suke ciki sai su kirawo wannan bishiya sai ku ga bishiya ta zo tana tafiya har sai ta zo nan gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ta umarci ta koma sai ku ta koma izuwa bigiranta an gabo hadisi da take na Aliyu watannin wannan wannan da ya ambaci mala'ika Jibril ba a cikin ta sai ce ya ubangiji ka nuna min aya wadda ba zan kula da wanda ya sani ban tana ba da bayan ta sai manzo Allah ya kira wata bishiya wanda kare sai ya ambaci misali na sa so so zuciya annabi sallallahu alaihi wasallama kuwa saboda kalimar sabon mutanen sa ne neman aya da annabi yayi lahum dan mutanen sa ne ba wai dan shi kansa ba ibn zaka sahib al magazi ya ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa rukanata misalin ita wannan aya a cikin wata bishiya wanda ya kiraye ta sai ko ta zo har sai tsaya nan gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan man Allah ya ce ya ji koma sai ko ta koma an gaba da gasar basari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai kana wajen ubangijinsa game da abin da mutanen suke masa wai suna nufin za su yi wato tsohon tsoratar da shi sai roƙi Allah ya ba shi aya wadda ya sani da ita cewa babu wani abin tsoro gare shi sai aka yi wayin zuwa gare shi cewa ka zo wajen kwari kaza a cikin ta ko wata bishiya ka kira wani reshi min har da cikin ta wannan reshi zai zo maka sai ku yayi watar sai wannan reshi ya zo yana shi ta kasa ketawa har sai da yayi tsaya nan gaba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare shi abinda Allah ya so sannan sai ya ce da shi koma irin yadda ka zo sai ku ya koma ya ce ya Ubangiji na san babu tsoro gare ni ka sanin wannan ya zo daga sayyidina Umaru shi kuma sayyidina Umaru ya bada a cikinsa ya Ubangiji ka nuna min aya wadda ba zan kula da wanda ya sayi ban tana ba ba da bayanta ya ambaci ka sanin wannan an kamo daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare shi daga Yesu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wani balaraban ƙauye da ba ni labari idan na kira wannan zarbar dabino daga wannan dabino yanzu ka ce ya cewa ni manzon Allah ne sai ce ƙwarai kuwa sai ko manzon Allah ya kira shi sai ka ce ya zo yana gaggawa har sai da ya zo don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai annabi ya ce da shi koma sai koya koma zuwa bujiransa wannan hadisi Tirmidhi ya fitar da shi har ma Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne ingantacce fasali ke da ka rabe mana a cikin kisan nan ta wato bigen nan na fitaran da biyu abin da yake karawa wayannan labarai da suka wuce shi ne hadisin nan na bege wato na fitaran da biyu wanda shi wannan hadisi ya hadisi a kan kansa mashuhuri ne mai daidaituwa kuma labari da shi hadisi ne mutawatiri ma'abuta hadisi ingantacce sun fitar da shi mutum goma da yi a cikin sahabbai sun rawaito shi a cikin sahabbai ubai dan kabin da akwai jabir dan abdullahi da akwai anas dan maliku a cikin sahabbai abdullahi dan umara da abdullahi ibn abbas da salim dan salim as-sa'idi da abu sa'id al-khudri da imam buraidatu da kuma ummu salama Allah ya kare ta gare ta da mutalibi dan abi wada'ata dukkan wayannan sahabbai suna zantawa da ma'anar shi wannan hadisi sai mu biye ce hadisin Anas dan Maliku hadisi ne ingantacce Jabir dan Abdullahi sahabi dan sahabi ya faɗa ya ce masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance abin yi wa rufi ne Allah ji zu'i na fili Allah ku tsaran da bino annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai hudu ba yana tsayawa zuwa ku tsaran da bino min hada ga cikin ta yayin da aka yi wa manzon Allah minbari sai muka zo na sauti ga wannan kutsiran da bino kai ka ce taguwa mai naƙuda ya ba cikin wata ruwaya ta Anas dan Maliku har sai da masallaci ya cika da ƙarar wannan kutsiran da bino ya ba cikin ruwaya nan ta Sa'd dan Sa'id al-Sa'idi sai kuka mutane shi ma ya yawaita saboda abin da suka gani ga wannan kutsiran da bino ya ba cikin ruwaya nan ta mutalibi dan Abi Wada'ata da kuma ubayyu har sai da aka ya tsatsage ya shiti sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fa wada yadahu alaihi ya sanya hannunsa mai albarka kai nasa fa sakata sai aka ji wannan kutsar labino yayi kawai wannan ka ko ya kara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace hakika wannan kutsar labino yayi kuka ne saboda abin da ya rasa na daga ammatan Allah aka yi nasa wannan ka ko ya kara yace na rabbi da wannan fashi ne ga iko nasa annabi ce ba dan na rungu ne wannan kutsar labino ba ba zai gushe ba haka ai zuwa ranar kiyama saboda bakin ciki akan annabi sallallahu alaihi wasallama baya tare da shi to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi da ya kabunta shi karkashin minbari haka nan yazo a cikin hadisin mutsalin nan Abi Wada'ata da Salim dan Salim da Ishaku duk suka rawaito daga Anas dan Maliku a cikin shafin ruwayoyi kuwa an samu daga Salim dan Sa'adu sai aka binne shi karkashin mambarin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuwa aka sanya shi bisa ga bakin rubi ya ba a cikin hadisin nan na Ubayyu
Annabi
sallallahu alaihi wasallam idan zai yi sallah sai sallah yana mai kallon sa yayin da aka rushe masallaci da niyyar kara shi sai Ubayyu ya dauke shi sai ya zama to yana gurin Ubayyu har zuwa lokacin da gara ta cinye shi ya dawo da zagage Imam al-Isra'i ne ya ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi zuwa kainansa sai koye zo yana keke da kasa sai manzon Allah ya rungume shi sannan ya umarce shi sai koye koma zuwa bigiransa ya bu a cikin hadisin nan na Buraidatu sai ya faɗa yana nufin cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan ka so na dawo da kai zuwa wannan shinge da kake cikinsa jijiyoyinka sau zama sun bullo gare ka halittarka ta zama ta shiga sannan a sabunta maka tanka a cikinka da 'ya'yan itaciya ita kuma amma idan ka so na yi da canka a cikin aljanna to sai waliyan Allah su ci daga 'ya'yan itaciyarka to sai aka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurare shi yana sauraron me zai faɗa sai ce bari dai ya Rasulullahi ka dafa ni a cikin aljanna in ya so waliyan Allah su dinga ci daga gare ni sai na zama ko a cikin bigiran da ba zan zama na zuba a cikinsa ba wanda yake kusa da manzon Allah sai ya ji maganar wannan kusurar labino sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi an gama sannan sai ya ce bishe wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al fi jannati ba ko Allahumma ajri su fi jannati ba sai ji kawai kanta wani saboda a nuna maka aljanna ta manzon Allah ce wanda ya so shi zai shiga wanda Annabi bai so ba zai shiga ba Allah kaskar da mu fara wasu yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ala ibtar dar al baqa
sai manzon Allah yace ya zabi gidan dawama amsa gidan karewa shine duniya to a san da ba sai ya kafa mutse idan ne zantar da wannan hadisi sai fashe da kuka sai ce ya ku bayin Allah yanzu ka ta koma yana yin bege zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sanin soyayya zuwa gare shi da kuma wasar da nan ta sa to ai ku ne mafi tantanta cewa ku yi bege zuwa addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsu dan Ubaydillah ya rawaito wannan daga Jabir dan Abdullah amma ana ma cewa Abdullah dan Hamzin da kuma Aymanu da Abu Nadarata da Sa'id dan Musayyibi da kuma Sa'id ibn Abi Karbin da kuma Quraybu da Abu Salih Sammani wato wannan duka alƙalin gwanin sa da yake zuwa a cikin tabanan Aisha idan ya kawo hadisi to kuma sai ya kawo tabi'an da suka rawaito hadisin daga wurin wannan sahaba wannan ba karamin aiki bane ba eh yanzu kaga muna magana Jabir dan Abdullah sai yace to ga wayannan suka rawaito daga Jabir irin su Hafsu dan Ubaydillah da irin su Aymanu da Abu Nadara da Sa'id dan Musayyib da Sa'id dan Abi Karb da Quraysh da Abu Salih Sammani to shi kuma yace Anas dan Malik wanda ya rawaito daga wajen Anas dan Ansami sai da Hasan al-Basri da Thabit al-Bunani da Ishaq ibn Abi Talata malamin Imam Malik
ibn Umara
Nafi'u shi kuma Nafi'u ya rawaito daga Abdullahi dan Umara
da
Abu Ayyad al-Badriyyu Abu Nadrata ma ya rawaito da Abu Waddaki su kuma san rawaito daga Abi Sa'id al-Khudri shi kuma Ammar dan Abi Ammar ya rawaito daga Abdullahi ibn Abbas Abu Hazim ya rawaito da Abbas dan Salim shi kuma ya rawaito daga Sa'd dan Salim كثير من زيد ما يرويته لك متلب لما جوا داعتا لكما عبد الله بن بريدة شيما يرويته لك بابا صبريدة نفيل بن أبين يرويته لك بابا صبريو القاضي عبد الفضل يا فتا الله يكب لك سر قريشي فكاجا وانا حديثي ني إن الليل مشغننسا ما أبو تائم كنتم حديثي سر رويته كما بخاري وين دمك عم بتعرف صاحب منزل الله في الروي توشى لو سوسي لقسين تابي أي ودفنن كصاحب يزوا ما وين دم ما عم بتجسوا تو أي أدر ما كوب يكير كبا إلى مين ينتبتوا لو أن ديو كلا لو أن نبالي ومن جد شيء ينتبتوا أفسك تري الله يمنا
فصلي
جنبنا كارب يمنا
هذا
في جائر الجماعة إنه من
يفعله
القاضي أبو عبد الله محمد بن سليم يمن حديثي
قال
حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن مراجد يمن حديثي شيكم يتي مال أبو علم لن أبي سفرسة يمن حديثي شيكم يتي أبو القاسم جابا سمنا شيكم يتي أبو الحسن القاضي في يمن حديثي شيكم يتي أبو ذر المروزي يمن حديثي شيكم محمد بن سفرسة جابا سمنا شيكم يتي أبو خاري يمن حديثي
محمد بن مسنى
شيكم يتي محمد بن مسنى يمن حديثي
أبو أحمد الزبير
شيكم يتي أبو أحمد الزبير يمن حديثي شيكم يتي إسرائيل يمن حديثي لك منصور لك إبراهيم النخي لك الكوتو لك عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يتي والله من قبل أنتم من أجل تسبيهن أبنتي ألوك سنعجي تيغامو قامل ذنك الله أكيم ونمونا الرواية أقوى لك عبد الله بن مسعود من قبل
أنتم
من قبل أنتم من أجل أبنتي تارد من ذنك الله صلى الله عليه وسلم مؤمن أجل أبنتي من أجل تسبيه
وقال
أنا سمالك يا بدا
منزل
الله صلى الله عليه وسلم يا نبي واتو فني وغنم تافن انو فتبع سيكون من دارن غن تسبيح ان منزل الله صلى الله عليه وسلم حسين هو من دارن تسبيح
ثم
تبعه كان يزوا سو اكن هانن سيدنا ابو بكر الله قال يا دغري شي
فتبع
سيكون تسبيح
ثم
ايدينا فنسي هان يمو
ان
عبد الله بن مسعود سيرون تو بس تسبيح ام با قالوا أن أبو بكر الجفاري يا رويتو يتي والنظر وفي سنة تسبيه عن سيدنا عمر سيدنا عثمان الله تعالى يترسو سيدنا علي يا بدا من قبل سيمنا مكة سهرت من الله صلى الله عليه وسلم سيمنا الله يبقى يزوى شاش مجيفا يتي والله ما نتعرف عنا بنت سيدنا علي باب وتبشي عرسك اللهم من الله باب وندوز بيك الله النبي فاشي سيمن تبشير قولو سنياتي السلام عليك يا رسول الله
وأن
جابر بن سمرة أنت قد صابون بعدين كرتوا إيماني بقى يا بعد كم مسألة مسمى وانت عارف إنه لما كوشي نقص سر النبي أنا زوني أجي كوي قص سر النبي أنا إيه وين أفكا سو جرانا إيه ده الله كلنا كي كذا ما ينام كذا يا واقع مثلا ممبري يكون مكان ممبري شيء كم هو النجيه كاس سامون مسوا سو بريو يا رب تيجي من عند الله يا رب أبون ديك كذا كذا من عند الله to da kai rute ruri ake yi musallaci tika to ai wata gida mu a yanzu ne ai gudu zai eh amma karfin imanin su suka gane cewa wannan abin wato saboda abin da ya zare ta mahaka amma shi ta da manzon Allah ya taso daga inda yake zo rungume shi sai aka shu wannan girma ya kai Allah ya ban albarka kuma Allah amin
wan jabir bin
an kamo daga jabir dan samurata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wallahi na san wani dutse a makka ya ga wance yana gaisuwa gare ni aka ce ai wannan shi ne hajar lasuwaji har da wasu daga aisha Allah ya kara yadda gare ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da mala'ika jibril ya fuskanta da manzon ji sai na hadu ba na shudewa da wani dutse ko ko wata bishiya ba ce wannan bishiya ko dutsen ya ce assalamu alaika ya rasulullah an gamo daga jabir dan abdullahi sahabi dan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe ba yana shudewa da wani dutse ko ko bishiya fatin sun yi gaskiya gare shi ta sujjada ya ba shi ma cikin nan Abbas dan Abdul Muttalibi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lullube shi ya lullube yayansa da wani bargo annabi ya musu addu'a da sutura daga marhuta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sutura da wannan bargon nasa ku sai aka ji wato dandamalin kofa yana cewa amin amin bangwayen gida suna cewa amin amin an kawo daga Jafaru Sadiku dan Muhammad al-Bakiru daga babansa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rikin lafiya ku sai mala'ika jibril ya zo masa da dabakin da wani fefe a cikin zafai ruman da kuma inibi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga wannan inibi da ruman sai suka yi tasbihi an gamo daga Anas dan Maliku annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu zan hudu shi da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usmanu sai hudun ya ringa wato girgiza da su da bai taba yin masu girma a tare da shi ba sai yau shi sa yi wannan aiwa wai muna ce sai mun lalata ce ka nutsi ya kai dukan udu domin ka sanya annabin Allah ne a kanka da kuma siddiqi shi ne sayyidina abubakar da kuma mutum biyu da za a yi musu shahada shi ne sayyidina umar da sayyidina usman to kaga wannan kai wuce gashi annabi ya faɗa kuma an yi haka kai aka yi sayyidina umar shahada yana masallaci ya zai tare sallah aka ce wa sayyidina usman shahada yana gida jinin sa ya zattuwa a gurin da annabi ya zattuwa wannan karatu mu shi na gobin Allah kai mu za mu faɗi gaibu gaibu akalla fiye da guda 267 wanda alƙali iyar ya faɗa a wannan guri insha Allah sannan kuma dama karatun mu na gobe insha Allah karatu ne wanda ke kusan shine zuciyar ashafa domin an ce ashafa waraka to gobe za mu magana waraka Allah ya kai mu so raka irin wannan mahalli a marasa lafiya akan zo da su ma saboda neman waraka da kuma abubuwan da ake zuwa da su ko irin su ruwa da sauransu muna fatan marasa lafiya mu Allah ya warkar da su kuma mahallin amsa addu'a ne gobe domin goben akwai baji na musamman na amsa addu'o'in manzon Allah za a ji irin abubuwan da ake kuma akwai gurin da ake tsayawa a addu'a muna fatan Allah ya amsa mana addu'o'in mu albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misalin wannan ya zo daga sayyidina Abu Hurairata a cikin kogon Hira ya kara tare da shi ya ce da sayyidina Aliyu da Talatu da sayyidina Zubairu wa kala ya faɗa ya ce domin cewa annabin Allah ne alaika gare ka ko ku siddiqi ko kuma shahidi wannan kaukan ma'anar tawo ne wannan ma'anar da alifi ne kawai ma'ana akwai annabi a kanka wa siddiqi wa shahidi ta ga labari a cikin kogon Hira har ila yau ta ga rawar da sayyidina Usmanu ya faɗa ya ce yana tare da mutum goma da cikin sahabbansa ya ce ni ina ciki sai ƙara Abdurrahman dan Abu da Sa'd dan Abi Waqasim ya ce na mutu guda biyun amma a cikin hadisin nan na sai dan zai da haƙi la yau misalin sa sai ya mutu mutum zawa da sallan bai nuna ke ya tsa ba ba sai ya abu ya fada da fuska da sa har sai da ya zama babu wani gunki a cikin ta ya ba a cikin hadisin nan na Abdullahi dan Mas'udin manzon Allah ya faɗa a wato mai ruwaya ya faɗa sai annabi ya zama to yana sukan wannan gumaka yana cewa
ja al-haqu wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id
ya daga wannan ranka hadisin nan nasa tare da wannan mai wato na taranci a farko farkon lamarinsa yayin da ya fito yana dan gasuwa tare da amman nan nasa shi wannan mai wato na taranci ya ga ban ce ba ya fitowa ya zuwa mutum daya sai ko ya fito a wannan ranar sai ya daina kukkusawa cikin wato wannan ayoyi
hatta
akan da biyar da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta da ya riko da hannun manzon Allah sallallahu alaihi
wasallama
sai ce wallahi wannan shi ne shugabanta da kai a lokacin fa annabi yau shekara 25 ba sai kawai sai wannan bautu mai bautan sarki wanda baya kowa wajen kowa kullum cikin bauta kawai da ya gano ayar nan sai sako yana zuwa sai kama hannun manzon Allah sai ce wallahi wannan shi ne sayyidul alamin to wannan fa bai hukunta zanda ba amma yana gaya manzon Allah sayyidu amma wai a rasa wai kuma wanda za a gaya manzon Allah sayyidu ko da ke wanda mai shirya ya wutar da wai ko yawa a hasidu mut inna ishaka alkadu fa huwa fi dunya wa fi dini sayyidu manzon Allah sayyidu ne ko da mutum bai so i fada ba sayyidu ne saboda manzon Allah sallama a wato a wannan lokacin su abu dare suna tare da manzon Allah sai ki sai shi an ci tambaya ba ki ce wannan dan waye sai ce dana ne ranka ne eh to wannan fa bai kamata a ce baban sa yana nan ba sai ce a'a ya aka yi gaskiya ni dan uwan mahaifin sa ne eh dan uwan mahaifin sa ne amma ban san kada ma majazi ne tunda dan uwan mahaifi ya yi ku bane shi ma yau ko haka yake majazi ne sai ce to wannan ka kula da shi domin labari mai girma zai tabbata gare shi nan gaba kuma hakan ya faru amma zai faɗi dalilin da sai wannan magana ya zo shi wannan magana sai sa shi
ya ba'athu Allahu rahmatan lil alamin
yace Allah zai aiko shi rahama ga talikai
qala lahu ashyaqum
to sai wannan wato da tijan nan na quraishawa suka ce
ma ilmuka
kayya kai ka sani
fa qala innahu la yaqashjarun
ake ai inda ganin abin da baka gani yace ban ga wata bishiya da ta wanzu ba
wala hajaru
ban ga wani dutse da yawan zuba
illa farata
fa sai ya fadi yana mai sujjara gare shi
wala yasjud
kuma ba sa yin sujjara sai ga annabi na karshe da sai ya mutu wannan kissa sannan sai ya fada yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato akwai ga jimare wanda yake masa inuwa yayin da manzon Allah ya zo kusan da mutane sai ga mutane kowa ya riga shi don inuwa kuma manzon Allah ba ruwa daga ganiya tun a wancan lokacin ba sai ga an tafi wajen inuwa sai an bar shi to shikenan shi kuma ba daga ganiya sai koma ya rana ya zauna yayin da annabi ya zauna sai inuwa nan ta taso ya gurin su ta dawo manzon Allah ba shi kenan ba alhamdulillah na fasali kenan da karabe mana a cikin ayoyi a nau'i na dabbobi da annabi ya magana da su ba
حدثنا سراج بن عبد الملك
وسو النبي ما قال رسول وسو كما معجزه تمن زن الله تابع يا سر اي سراج بن عبد الملك يما حديثي
ابو
الحسين ابو الحسين على هذا المكي ايوا الحديثي
حدثنا
فيكم يتي بابانا يا زن تدني
قال حدثنا القاضي
فيكم يتي الكافي ابو يونس لما جيت يما حديثي
قال حدثنا ابو الفضل
فيكم يتي ابو الفضل الثقلي يا زن تمنا shi kuma yadda sabitu dan kasu dan sabitu ya mana hadisi daga babansa shi ne kasu daga kakansa shi ne sabitu suka hadu suka ce abul ala'i ya mana hadisi wanda shi ne ahmadu dan imrana ita muhammad dan fudail ya zan tammana yadda yunus dan amru ya mana hadisi ita malam mujahid ya zan tammana shi kuma daga na insha Allah ya kare ta gare ta ta faɗa ta ce
inda na ja jinin
sai wato akwai wani saba gidi na dabba a gidanmu shi saba gidi shine dabbar da ba ta yawo kullum tana gida to tana nan a cikin gidanmu injina Aisha
fa idza kana indana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qarra
to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da mushi a ga wannan dabba ta nu ya kuma zauna a bigiransa an ce dan afiya ne baya motsi annabi a cikin gidan
wannan
yake ba za a ga ya kai wannan ya za a
ga ya kai ya kawo
ba amma ina ga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga cikin wannan gida
ya a wajen
ba sai a ga yana kaiwa yana kawowa
waruya an umara
an rawaito da sayyidina umaru
annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mun tiya cikin wani taro na daga sahabban sa to sai ga wani bararren kauye ya zo wanda ya farauto da mu sai ce wannan wane ne daga an tare a gurin sa sai aka ce ya annaban Allah ne sai wannan bararren kauye ya ce wai yaran sai da za su da uzza wai ba zai imani da annabi ba
ke
wai hatta yi umi na gaske nan wannan aure mai ma'ana hatta shi to qatilunahum aw yuslimuna ma'ana hatta yuslimuna to irin zabi anan wajen wato har sai wannan damo ya imani da kai ya rasulullahi sai ajiye wannan damo a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gare shi sai ya kai damo sai amsa masa da harshe mai bayani wanda kowa ina ji ba wai harshe na dama iya sai ce wato amsa waka ta goma shinka ya rasulullahi ya adam wanda zan tsake wa kiyama sai annabi ya ce da shi wa kake bautawa yadda ina bautawa wanda al'arzin sa ke sama wanda kuma sarauta sa ke ban kasa wanda tabarikin sa yake cikin ruwa wanda rahama sa ke cikin aljanna wanda wato azabar sa ke cikin wuta sai manzon Allah yake da daman ni kuma wane ne sai damo ya ce manzo ne na ubangijin talakai kuma kai ne cikin makin annabawa ga ma ƙarin bayani wanda ya bika ya gaskata ka ya samu babban rabo wanda ya sare banda kuma ya taɓe to sai wannan balarin kawai ya cika alƙawari ya musulunta shi bai ce hala tsirin musulmi ba irin abin da aka faɗa jiya ko yana daga cikin wannan ka kisan nan da zance na kura wacce ke mashuhuriya wanda aka rawaito daga hadisi da kudiriyu ya ce tsakanin wani mai kiwo yana kiwon dabbobi gare shi sai ga kura ta budurowa wata sun kiyamin har daga cikin ta sai ku je kwace dabban nan ta sa sai wannan kura ta tsuguna sai ta faɗa ga shi mai kiwon yanzu kai ba ka jin tsoron Allah ka zo ka tsare da kajina da arziki da ka zubi wata to fa na'am to sai mai kiwo ya ce abun mamaki yau ga kura tana nan ce irin nan can mutane sai kurar ta ce to bana baka labarin abin da ya fi wannan mamaki ba ga manzon Allah tun sallallahu alaihi wasallam a tsakanin duwatsu guda biyu yana zantar da mutane da labaran abin da yake ya gabata to sai wannan mai ciwo ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa annabi labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kafi kamar da sahabbai sannan sai ya ce ya yi gaskiya a cikin wannan hadisi akwai wata kissa a cikin dajin sama tulun akwai mai tsafai tsayi an arwaito hadisin nan na kura daga Abi Hurairata a cikin shashin tabarkai wanda aka rawaito daga Abi Hurairata Allah ya kare yadda gare shi sai wannan kura ta ce ai kai ne abin mamaki ga kusan kana tsaye a ga dabbobin ka kuma ka bar annabin Allah Allah bai taɓa aiko wani annabi ba da ɗaya wanda yake mafi girma gare shi mai girman alƙadari ga Allah an buɗe masa ƙofofin aljanna baki ɗaya irin su Firdausi Darul Salami Jannatul Khuldi Darul Khuldi Jannatul Na'im Jannatul Adn Jannatul Ma'wa Allah ka shigar da mu albarka sunan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ahalin aljanna sun yi tsinkaye ga masu sabon manzon Allah suna kallon yadda suke yaki kura ta ce ba abin da ke tsakaninka da wannan annabi sai wannan loko kana shiga za ka zama tsotsin rundunar Allah to sai mai kiwon nan ya ce to wa zai kiyaye min dabbobi na sai kura ta ce ni ne zan ma kiwon su har ka dawo shi ke nan ku sai miƙa dabbobin su zuwa gari ta yi wannan can ya fi mamaki fiye da a ce a yi mamakin kura ta rike dabbobi ba sai mai kuskure ba shi sa kawai sai miƙa mata yadda ku fi zama bala ta ya tafi ya ammaci ki sannan ta sa da musuluncinsa da yin yadda ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaki to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi koma zuwa dabbobinka za ka same ta a ciki wannan gaibu ne fa wajada haka zalika kuma ya je same ta haka sannan sai aka yanka a wani a yanka mata a ba ta lagarin jira ba sai yanka mata cinkiya guda daya daga cikin wannan dabbobin nasa an gabo daga ubanu dan ausin aka ce ma shi ne yi ma abocin wannan kissa kuma shi ne mai zantawa da ita shi ne wanda ya zance da kuras sannan an rawaito wani hadisin ma daga salamatu dan amu dan aswa'i kuma aka ce shi ne ma abocin ita wannan kissa a ila yau da fahimin musulunci na sa misalin hadisin nan na Abu Sa'id al-Khudri ibn Wahb al-Lalu min Imam Malik ya rawaito misalin wannan cewa irin wannan ya faru ga Abu Sufyan dan Harbin da Safwan dan Umayyata tare da wata kura wanda suka same su ya kama wata barewa sai a ga wannan barewa ta shiga harami sai a ga wato ta biyo shi za ta kama kawai shi kuma wannan barewa ta shiga cikin harami kawai sai a ga kura ta juya dama harami ba Allah ya faɗa ba haramun amina harami ne wai ta katsabar nasu min haule ana tuge mutane daga guje amma nan wajen ya harami ne daga Allah ba abin da zai faru fa ajaba min zalika sai Abu Sufyan da Safwan dan Umayyata suka yi mamaki haka to sai wannan kura ta ce abinda ya fi wannan mamaki ga annabi can annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi a Madina yana kiran ku zuwa aljanna ku kuma kuna kiran sa wato kuna kiran jama'a sai zuwa wuta to sai Abu Sufyan ya ce yace shi ma ya rantsa da za ta zo a lokacin yace kar a yarda ba da labarin nan a Makka in ana faɗin labarin nan a Makka to za a bar maka ta zama gwauruwa don duk maza da za su gudun mazan Allah hakika har wato misalin wannan labari kuma irin wannan ya gudana ka sai na a wato wayanzu lai irin wannan ya faru ga Abuja hijira majiyarsa ai ka baka tun da mukulle da zu da aka ce wa kadar ruya anna dalhatan wa samuratan to Ali da kari ke cewa ɗaya daga cikin wanda suke washe littafin nan sharhi da ya zo gudun su ce dalhatan wa samuratan radiyallahu anhuma bayan ku ana magana dalhatan bishiyar wato gawo ce da kuma bishiyar magariya to sai aka ce sai ce radiyallahu anhuma Allah ya jira su sai ba mu sani ba shi mantawa shi daraji cewar ya dauka sahabba yake riki dal hasu bin ubaydullah da shi kuma wannan samar da jindibin ko kuma wasu da yarda cikin sahabban manzon Allah ko ku a'a saboda mu'amalar da annabi ya yi da su su ma an ba su matsayi na suba har a ce da su rabbi Allah anhu ma to irin sani to amma dai wannan abuda shi ai ba tun su komai ba sai dai Allah ya kara nan kasa da shi da mutanen sa wannan abin ya faru gare shi to amma shi Abu Sufyan da wannan abin ya faru gare shi ai kaga wato yana cewa kar a fada saboda in an fada mazaje za su tafi wajen manzon Allah a bar maka gaba ɗaya goruwa to sai gashi kuma da yake Allah ya riga ya tsora masa wato ya tabbatar da cewa akwai tsira gare shi dama a Qur'ani za mu ji gaba ɗaya ba inda aka yi la'ana gare shi Allah shi san yau ya san gobe san abin da zai faru duk wanda ka ji an faɗe shi a Qur'ani an yi la'ana gare shi to ba zai tsuwa ba yanzu kamar su Fir'auna kamar irin su wato walil ibn mughira da aka faɗi wannan wato sifofi goma sha a kansa zarni wa man khalasu wahida da sauran irin wa'annan kafiran da Allah ya magana a kansu irin su aya da makaranta jiya ta wa'annan innaka fainaka mustahzina wa'annan mutane guda biyar nan duk wannan ba yacce za a yi tsakar musulunci Allah ya riga ya gama su to amma ka duba Qur'ani gaba ɗaya bayan da aka an yi wa irin wato Abu Sufyan dan harbi irin wannan magana shi sa shi Abu Sufyan Allah ya san cewa zai musulunta shi sa aka duk wannan abin da yayi kuma daga baya ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya nuna masa halin dattawa a lokacin shi da su yake mutuwa ce kafa sai annabi ce ma ta zunnuna anni fa ilin duk me kuma nuna muku sai ce alheri za ka mana ya rasulullahi kai ma babban mutum ne kuma dan babban mutum to wai wannan fa gashi Abu Sufyan a lokacin kafin ya musulunta ne fa yake cewa kai babban mutum ne dan babban mutum ma'ana baban manzon Allah babban mutum ne to yau kuma ga cewa musulmi yake samu kuma cewa manzon Allah da baban sa kaza kaza to wannan kaga akwai hasari fa da gaske to raka Abu Sufyan ya musulunta kuma wato kamar da wato Sheikh Mahmud Nasir Kabara Amir Al-Jaysh yake faɗa cikin Alifu Tusira da yazo magana akan Abu Sufyan yace wa fuqiat aynu Abi Sufyan saharu bin Kharib wa laqad atana an fuqiat ukuram bil yarmuk yace sa'adati ya rasu zara goci yace fi da nasir tuswala hu aynan ahsan min hatin hawrawani yace Abu Sufyan dinnan wato a yaki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je wani yaki a sai aka cire masa ido da to da yazo gurin manzo Allah ya rasu da an cire ido da sai to amma maka da idan irin yadda aka wushi wannan sahabi aka mai ma abuka sallallahu alaihi wasallam aka mai ma idan sa kai ma amma ma ko ku a canja ma da na aljanna sai ya wani gidi ya rasulullahi na aljanna nafsu shikenan sai ko yi wurki da wannan nan nasa saboda na aljanna kawai ke yawan ya tabbata akwai aljanna ko zai ga aljanna tunda annabi ya ga masa kuma da aka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaura aka ci gaba da yakin kuna Abu Sufyan dai har ila yau ya je wani yakin a haka dan ka wani ji sai ka to ai tunda larura ce shi ga kuma da jinta ka tunda babban mutum amma a haka sai ka fita wani yakin aka ci a yakin Yarmuk aka tarbe ida ya zo maka ba ki da bai to haka yake kaura to a shine shi wannan da kake faɗa yace fi jannatin tuswalu aynani a cikin aljanna za ta inda masa idanuwa guda biyu a hasanin min hataini wanda suka wannan kyau haurawa ne irin idan matan aljanna Allah ya ba mu albarkacin su amin
wa ana fati bin miru
an kai bore ga Abbas dan Mirdasin
dan mata a ce min kai
shi ma yayin da ya mamaki daga bansan nan na wato dimaru wani gungin sa ne
wai shadi hisira
da kuma irin yadda shiri ma zudin ya rera waka
allazi zakara dinin nabi sallallahu alaihi wasallam
wannan da ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa an ce shi wannan dimaru a Abdullahi bin Mirdasin dinnan Abbas bin Mirdasin ya samu wannan musuluncin ne da abin da ya samu na karama saboda bin iyaye na san an faɗa cewa wajibi mutum ya iyaye sa biyayya walau kana kafira ne ko kafir ne sai mutu biyayya sai dai abin da ya zama to sabon Allah ne wannan ba ko mutum ne yawa abin shi ba bai kafir ne amma abin da ya zama to biyayya na haƙi wannan dole mutum ya yi su sa da zumunta da sauran al'amura dole mutum ya yi na iyayen sa to shi wannan Abbasu wannan abin ne ya tabo shi lokacin da babansa zai mutu sai dai mutu ga wannan gunkin rimaju kakkai da karbi da shi zai cece ka duniya da lahira sai ku yi gunkin saboda wannan bai yi aga ya fasa ya je ya zauna ya tabo ta gunki yana abin da yake to da Allah ya nufi shari'a saboda waccan biyayya da yayi to kawai tsaron nan sai duka gunkin nan yana rira waka yana cewa auzazi ma wa kana ubadu muddata qabla al bayani min al nabi muhammad wa huwa alladhi warisa al nubuwata wal huda ba'da min maryama min quraish mutadi qul lil qaba'il min sulaiman kullaha auzazi ma wa asha ahli al masjid sai ce abu mamaki yau gunci ne yake wada kuma yake fada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kawai sai fa idan da ido sakara sai ga wani gunki wani tsuntsu ya fado daga bakin shi wannan gunki fa kada sai kace ya abbas ya kai abbas ata ajabu min kalami bimari yanzu kana mamaki daga bancan wannan gunki bimari wala ta ajabu min nafsika amma ba mamaki kanka ite inna rasulullahi yad'u ila al-islam wa anta jalisun ga annabi sun yi kira mutum zuwa musulunci kana zaune to fa kana sawabi islami wannan shine dalilin da yasa mutum domin ana yin haka sai ta gurin manzon Allah ina ga ya masa sai ta tashi kai mutane bayani eh to da mamun babu alƙali ya kullace cewa fi dubul hayawanat da sauran sandarrun abubuwa da sauran su duk sun yi magana a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin
wa an jabir bin abdullahi
an gabo da jabir dan abdullahi Allah ya kare da gare su sahabi dan sahabi daga wani mutum
annabi sallallahu alaihi wasallam
wanda shi kuma sunansa aslamu shi aslamu a sunani ne kyau shi sa ake son sunan da saka sanya suna na mutanen arziki domin me ƴaƴan da zaka samu suna na mutanen arziki za su taso da shiri na arziki amma duk lokacin da an samu wani suna kawai an sa to ba abin mamaki bane dan suna yana daukar dabi'a sai mun yi dabi'ar masu wannan suna sai saboda shi wannan sunan sa aslam to sai ko gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wa amana
ji yayi imani da annabi
wa huwa ala ba'di husun khaybar
yana cikin wato wato shashin wato gine-ginen nan na khaybar eh
wa kana ji ganami
ya gabance ina cikin wasu dabbobi yana kiwo gare su
to
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai ce ya rasulullahi sai ce yana yin dabbobin domin na koma gurin su bayan na musulunta wallahi kake da su to da yanzu ya zangi da su na mai musulunta domin a musulunci babu cin hakkin wani yanzu ya za a yi eh kuma shi wannan bawan Allah wato da yazo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da tsaniya amma sai Allah ya sa abin a cikin zuciyarsa sai ji ba wanda yake so a tuna irin manzon Allah sai ga sunna in zai fara yaki sannan musulunta ko kuma musulunta kullu yake a fara musulunta kullu sai musulunta ya ko je gurin yaki a gurin ne annabi to gashi nan innahu min ahlil jannati wa lam yusalli salata dan aljanna ne ko so dai bai salla ba ko dan aljanna ne eh ya imani da manzon Allah kuma an je a yaki amma shahada to da baka kafin a rufe su to wayannan dabbobi ya zan yi su sai da su je ka kun ga kun kuna je ka wurga musu kowace za ta fi gidan iyaye gidanta duk dabba ta ki baki za ka fi
kala timu
yace je ka ka je fuskokin wayannan dabbobi
inna la sai a
hakika ubangiji zai baka amanar nan taka
waya rutuha ila ahli
da kuma mai da ta zuwa ga ahlinta sai ko yayi watar sai ko tun ya tafi har sai da kuma zai zuwa ga ahlinta an gabo da gana san maliku Allah ya kare da gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani cinge na wani balan sare mutumin Madina da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru da wani mutum daga cikin mutanen Madina Allah ya kare da gare su a cikin wannan cinge akwai ganamin dabbobi sai ko suka fara suke manzon Allah sujjada sai sayyidina Abubakar ya ce ya rasulullahi wallahi mu ga mutuncanta bai maka sujjada ce da wannan dabbobi karanta hadisi da zan sa an gabo da sai na bi wurin yarta Allah ya kare da gare shi ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani dinge sai ga wani rakumi ya zo shi ma sai su tada gare shi sai ambaci misalin sa misalin wannan ya zo a cikin aljamal rakumi wanda aka rawaito daga salamata dan mali salamata dan maliku da jabir dan abdullahi da kuma ya ala dan murrata ko ko abdullahi bin jafar yake cewa wato babu wanda yake shiga wannan cinjan wato wannan wato rakumi yayo haji gare shi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan cinjan sai ko ya kira rakumin sai sa dambarin bakin sa ala arba ban kasa ya kuma durkusa nan gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sanya masa kawai sai masa kama zuru
wa qala
sai ce babu wani abu da yake tsakanin sama da ƙasa ba sai ya san ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai mai sabo daga cikin aljanu da mai sabo daga cikin mutane misalin wannan ya zo daga Abdullahi dan Abi Awfa ya zo a cikin wani labarin daban a cikin hadisin nan na Ragumi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su kamar shaninsa sai suka ba shi labari cewa sun yi nufin za su yanka shi ya ba wata ruwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gare su ya kawo ƙarar yawan aiki da ake sa shi da kuma ƙarancin harawa da ake ba shi ya ba ce wata ruwaya cewa ya kawo ƙara gare ni cewa kun zama za ku yanka shi bayan kun aiwatar da shi a cikin aiki wanda yake mai wahala cin yana ɗan ƙarami suka ce haka ban san yake hali ga har wato a cikin kisan nan ta azubawu taguwar manzon Allah da kuma zancenta ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda ta gaya wa manzon Allah ta ce masa bayanin kanta da kuma yadda ga wato ciyayi suka nan gaggawa zuwa gare ta a lokacin da take kiwo da kuma yadda wato dabbobin dawa suka dinga nisan ta da kuma yadda suka kiranta suna cewa innaki li muhammad ce ta manzon Allah ce da ita ma wannan arbawo din ba ta ci abinci ba ba ta ruwa ba bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da ta mutu ita ma isbrahimi ne ambaci wannan ibn wahab ya rawaito cewa ta tabarin nan na makka suna suka yi wa manzon Allah inuwa ran da aka fito makkata sai annabi ya rusa addu'a da albarka an rawaito daga anas bin malik da zaid bin arqama da mugira ibn shu'bata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Ubangiji ya umarci wata bishiya a daren da aka yi shiga kogo sai ko wannan bishiya ta yi tsantsaro tana fuskantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta yi manzon Allah sutura annabi Allah ya umarci ta tabaru guda biyu suka tsaya a bakin wannan kogo ya ba wani hadisin ma daban sannan kuma al'ankabut shi gida gizo ya zo ya yi saga amsa wato kofar wannan kogo yayin da wato masu neman manzon Allah suka zo suka ga wannan ka sai suka ce idan da akwai mutum daya a cikinsa ai wannan ta tabaru ba za su tabbata a kofarsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin zancensu sai ko suka juya hada kuma mai tsaron halin fama eh lokacin da aka zo sai na buƙaira cewa wallahi ya rasulullahi ga kama fonsu eh da ebe sun fito da zai gamu sai na buƙaira shi eh annabi ce mai ke damu kare ita ya rasulullahi ai ni idan ni aka yi ba komai tunda ni kaɗai ne kai ba kuma ne baki ɗaya eh ita kwanta da hankalinka to da ya ga dai sai na buƙaira yana cikin wannan yanayi sai yace masa kaga sun san shigo maka sai da ban huta sai nuna masa kawai sai ga Allah ya masa kashe fili sai ga wani katon ruwa ba kuma jirgin ruwa a ji yace kawai sai mu je mu shiga nan sai mu tafiya mu to sai na Abubakar ya samu nutsuwa da ya ji haka amma a lokacin yana cewa wallahi ya rasulullahi da dai zai sun kuyo da ganin mu zai ji to da kawo mun suna gani to a gurin ga ta tabaru ga ita wannan wannan abin da aka yi a gurin duk sun gani to a lokacin akwai Umar da dan karatu shugaban makaranta kaga fa yanzu nan makaranta Allah mana wajen sarki a lokacin ya umarci wannan ta tabaru tsaya a gurin ya umarci wannan gida gida ya saka a gurin ya umarci ta ce a wannan ai wani da sun kuya ta ce ina za ka sai rike shi duk wannan wukatin layi ne a ganin abu ba su min zuri wata sai rike shi ta ce ina za ka je ta ce mu duba mu gani ta ce ba ya ba ba ganin wannan saka ba ga wannan abu ba wannan mu mun san ta saka mu ai ba annabi kaga makarfi yanzu Allah ya yi ta amma wai mun san da tun kafin eh to haka a sai da kafa bin kenan kuma yi san halayya ba
wa
an abdullahi dan gurdin an kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu goyi guda biyar koko guda shida koko bakwai dan ya soke ta a ranar Idi sai suka dinga yin gaggawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko wacce tana so da ita za a fara an kawo daga Ummu Salama Allah ya kare ta gare ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin wata sahara sai wata barewa ta kira annabi ta ce ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya ce menene buƙatarki sai ta ce ta ce wallahi wannan balarawar kawai shi ne farauto ne ni kuma wato ina da yan tagwaye guda biyu ɗan ƙanana ina shayar da su a ƙarƙashin wancan dutse saboda haka abin da nake so ya rasulullahi ka sake ni ka kwance ni har na tafi na je na shayar da su sannan kuma na dawo sai manzon Allah ya ce idan na kwance ki za ki dawo sai take cewa wallahi zan dawo sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwance ta amma saboda amanar annabi sai zauna a gurin shi wannan mai ita yana wanda ya faroto ta ba su yike ne to sai manzon Allah ya zauna a gurin yana jiran ta dawo sai ko ta dawo din sai manzon Allah ya ci gaba daure ta a yadda take to sai wannan balarawan kawai sai barka sai ya ce wa ya ma'aikin Allah kana da bukata ne zuwa wannan barewa sai ce annabi ya ce to ni bukata ta ka sake ta kawai tafiyar ta sai ko ya sake ta sai ta fito tana gaggawa a cikin sahara tana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya cikin wannan babi har ila yau abinda aka rawaito na daga horewar zaki da aka yi ga safinatu wanda shi ne bararren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da manzon Allah ya aike shi zuwa ga Mu'adh nan da Banu a can garin Yaman sai ya ce wannan zaki sai ya sanar da shi cewa shi wato bararren manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ga kuma littafin annabi tare da shi to sai yi gurnani sai ya matsa gefe ga barin tabarki ya ambaci misalin haka a cikin dawowarsa to zaki ne ya haɗa shi da kuma da ya haɗa zaki ba a lama fara mini a sadu ba da ma ka guda wajen zaki in gudu ne ya fiye gudu to kawai sai ka ga wallahi annabi ne ya aike ga takardar annabi ma a hannuna ga ta kawai sai a gaba kinan ya zauna yana gurnani ya matsa daga gefe ya ba shi hanya a wata ruwa ma shi ya dinga tura shi binan binan yana tura shi har inda ya je sannan ya durkusa kasa ya gaisuwa ya juya sallallahu alaihi wasallam
wa
fi ruwayatin ukhra anhu ya bawa cikin daban ano gare shi cewa wato wata cikin ruwa ne ta zama to ta kare ana tafiya a cikin ruwa to sai wannan mutum sai ya fito zuwa wani tsibiri sai ga wannan zaki sai ne kuma na ce ni ne bararren manzon Allah ni dan aikin manzon Allah ne yaron manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya duya yana zukurina da wato kabara ta sa har sai da ya tsaye da ni akan tabarki sannan kuma ya duya ya dawo wannan shi akwai mu'jiza a cikin sa an ambata sunan manzon Allah ana ambata sunan manzon Allah zaki ya dawo haihuwa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi riko da kullun wata dabba ga wasu mutane na da kabila Abdul Qais ya ta hannun tsakanin yadansa guda biyu sannan sai annabi ya cika ta da sai zama to alama ce gare ta wannan gurbi ya zama to ya wanzu a cikin ta da kuma wata cikin sai wato na sai hatsanta ba du bayan nan da abin da aka rawaito daga Ibrahim dan Ammadin sai sanadin nan nasa na daga zancen nan na jaki wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi a Khaibara manzo Allah ya ce mai shi a sunanka sai zaki sai wannan jaki ta sunana ya Yazid ibn Shihab to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci da ya buru sannan kuma wannan jaki manzo Allah ya karanta yana aikin sa zuwa gidan da zan sa abban sa sai wannan jaki ya bi kofar gidan wato sahabi bi rafi da kai nasa sai ya kira shi zuwa ga annabi kuma cewa wannan Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya tafi da rama so sai wannan jaki ya gangara cikin rijiya jaza'an saboda ya kwace da batin rai shi ma ya mutu haka
wa hadithun
naqati
lati
shahidat
inda annabi sallallahu
alaihi wasallam da hadithun nan na taguwa wannan da wato tun shaida a wajen manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
cewa wallahi ba sa zata yi ba cewa kuma wato mulkin sa ce da kuma hadithun nan na al'anzi tinkiya wato akuya
allati atat rasulullahi sallallahu
wannan da zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sansanin sa a lokacin kishiwa ta same su suka sauka ba tare da ruwa ba sun kai katannin mutum
300
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi nonan ta sai aka shaida wato wannan runduna baki dai kowa ya koshi sannan sai fada ga rafi'u ya ce mallake ta yace kaje ka daure ta amma Allah ganin ba za ka iya ba sai ko yaje ya daure ta sai ya same ta garin da lakata ya tafi ta ibnu qani ne rawaito wannan da wannan sa a cikin wannan ruwaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada hakika wanda yazo da ita shine dai wanda ya tafi da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ga dokin sa ya tashi da sallah a cikin shakin tafiye tafiyen sa ya ce kai wannan doki kaka ba wannan guri Allah ya maka albarka har sai mun gama wato sallan mu ya sanya shi alƙibla ta sa wato bai motsa wata gaba ba har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya salla shi wannan doki an ce jela kama bata motsa ba har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da sallah abinda Imam al-Waqidi ya rawaito yana rutuwa biha ba da wannan
annabi sallallahu alaihi wasallam
cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
lamma wajja rasulahu
yayin da ya aika manzannin sa zuwa ga sarakuna sai ga mutum shi da sun fito daga cikin su a rana daya sai kowane ɗaya daga cikin su ya wayi gari yana yin zance da harshen mutanen da aka aika su zuwa gare su ba tare da sun koya ba a ranar sai Allah ya ba su ilimin lazumi saboda ne saboda manzon Allah ya aika su zuwa gare
su
to zance dai a cikin wannan babi mai yawa ne hakika mun zo cikin sa da abin da yake mashhuri da irin abin da ya auku a cikin zaman nan na magabata fasali kenan da kare bai mana a cikin raya matattu da zancensu da zancen nan na ƙananan yara da kuma mawar da suke shan nono da shaida da suke wa manzon Allah da cewa annaban Allah ne sallallahu alaihi wasallama abu walidu hishamu dan ahmad al-waqashi wanda shine malamin furu'a ya zantar da mu da karatuna gane abun sa malami na ne da kuma al-qadi abu walidu muhammad darrusdin da kuma al-qadi abu abdullahi muhammad dan isa at-tamimi da wannan da ba dai ba ina mai ji da kuma ne ban izini suka da suka ce abu ali al-hafiz ya mana hadisi yace abu umara ibn abdullah ya mana hadisi yace abu zaid ya zanta mana wannan shine abdurrahman dan yaya yace abu dan sa'id ya zanta mana yace ibn arabi ya mana hadisi yace abu daud sai butun ya zanta mana yace abu dan baki yace ya zanta mana daga khalidu wannan shine dan hanu daga muhammad dan amrin daga abi salamata shi kuma daga abi hurairata Allah ya kare ta gare shi cewa wata bai hudiya
sallallahu alaihi wa sallam kai wa rajata masliyatan
sai wata ka wahadiyar wata wato naman kai ba san dabba wanda ta riga an soya shi
na'am sammata
amma kuma amma an yi sammu a cikin sa
fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wa
sallam sai wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci daga cikin ta
wa akala alqaum
mutane suka ci sai wannan Allah ya ce ku dauki hannayenku
fa inna akwaratni
domin
dai
wannan nama na garba ta ya bani labari cewa amma an yi sammu gare ta to anan ne bishir nan bara'u ya rasu
wa qala al-yahudi
sai ya fada ga wannan ba yahudiya
malaki alama tana
me yasa suke aiwatar da abin da suke aiwatar sai suke cewa idan ka ga mutum annabin Allah to abin da na aiwatar ba zai tsata kai ba idan kuma sarki ne kai sai na wutar da mutane da gare ka sai mai ruwaya yace manzala sai umarni ne ta kace ta ana dan malu ya rawaito wannan hadisi a cikin sa ne take cewa wai ta Annabi Allah sai butan ci ga annabi sai manzon Allah ya ce Ubangiji ya tabbata ba zai sallashi akan wannan ba sai sahabbai suka ce mu kace ta manzon Allah ya ce ku kyale ta haka nan an rawaito daga sayyidina Abi Hurairata da wannan ta wani muhawu yake cewa manzala bai fito gare ta ba jabir dan abdullah ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sai ce an bar wannan zira'i ne ba da labari yake cewa annabi bai mata hukuma ba ya ba cikin ruwa nan ta sayyidina Hasan al-Basri cewa cinya ta ta ka kamance tana zance da ni cewa ita a rusa wasan mu ce ya ba cikin ruwa nan ta Abi Salamata dan Abdurrahmani take cewa hakika ni a bayyi wasan mu ce ibn Ishaq ya ambaci al-khabar wannan labari ya fada fi a cikin sa sai annabi ya yafe mata ya ba cikin ɗaya hadisin daga Anas bin Malik cewa shi ya faɗa wallahi ban kushe ba ina sanin wannan a cikin makogaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba cikin hadisin Abi Hurairata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hatta rashin lafiyar nan ta sa wanda ya kaura cikin sa abin nan da nake a kaibara ya kushe bai na kwankwamo mun yanzu kuma lokaci ya yi lokaci ne wanda ya yanke mun jan yaro na ibn Ishaq ya kaito hajjiga shi a nan da mallamarin musulmi sun kasance suna gani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kaura yana shahidi tare da abin da Allah ya karrama shi na annabta ibn Sununi ya faɗa malaman hadisi sun hadu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kashe wannan ba yahudiya wanda sai musammu hajjiga mun ambaci sabanin ruwayoyi a cikin wannan ka daga sayyidina Abi Hurairata da Anas bin Malik da Jabir bin Abdullah ya ba shi ruwa ya nanta Abdullah bin Abbas Allah ya kare da gare su cewa ya ba da ita ga waliyyan nan na bishir nan bara'u sai da kace ta haka nan an kara wa juna sani a cikin gabe to ita wannan mu'jizar manzon Allah ce ta raya mu dace wanda ta fi mu'jizar annabi Isa domin shi annabi Isa kamar yadda ya tabbata a alqur'ani Allah ya faɗa cewa tuhin mota bi izini kana raya mu ce da izini na an ce yadda yake yi yana zuwa ya sallah raka'a biyu ya roki Allah da wasu sunaye sai mu sace da shi don ya tashi mu sai ci gaba da rayuwa ya zuwa wani lokacin to wannan ba shine abin mamaki ba kai da wannan abin da muka karanta yanzu domin wannan dabba ce ba ta magana da ma'asara sannan kuma aka yanko daidai gurin da ba baki ba sannan kuma aka sa samu yau wasu da kisa ne nan kashi hudu to amma sai mun zala da soyawa to sai ga kuma sa guba sai ga mun zala sai yi magana da ita da kanta ita wannan gaba tana cewa inni masmumatu amman san ya rasulullahi saboda wannan mu'jiza ita ce gaba da buzu Allah Isa alaihi wassalam da kuma su zamu tsira gaba insha Allah na
وقال
لك انا اختلافا روايه في ذلك
وكذلك
قد ذكر وجيكته حتى نمى لم يكن ثاني اتكن واتو راموا ده النبي تنه حكمين wanda yake rishi tunda hukuncin zaki sai annabi ya kashe wanda yake masa yi wannan mai suna labitan a sami har sai bai kashe shi ba Imam al-Waqidi ya wada Abuwar annabi gare shi ya tabbatuwa a gurin mu Aje ga rawaito ga gare shi cewa shi ya kace shi Basar ya rawaito wannan hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri sai ambati misali nasa sai da cewa shi ya wada a karshen sa sai shin bada hannun sa sai ce kulu bismillah ku kira sunan Allah sai ko muka ci ya ambata sunan Allah bar su zuko a cikin mu ba alqadi ya bar kullu ya wada ma abota hadisi in ga dace sun fitar da hadisin nan na wannan cinkiya a bayyuwar sanmu sannan jagororin mu sun malamai sun rabu sun fitar da shi wanda hadisi ne wanda yake mashuhuri jagorori ma abota zo ka fi sun yi sabani a cikin shi wannan babi a cikin sa akwai mai cewa yana cewa ai ban san da wannan kai ba za ta yi wani zance ne wanda Allah ta'ala ya halitta ta cikin wannan cinkiya wata ke matacciya ko ko wannan dutse ko ko bishiya ita kuma wai harufa ne da saututtuka wannan da Allah yake farawa cikin ta wanda ake ji da gare ta ba tare da canza ashkali haka mannin ta ba ba tare da kuma tirato ta an haika kamannin ta ba wannan shine matafiyar Abul Hasan al-Ash'ari da kuma al-Qadi Abubakar al-Baqillani Allah ya jin kai gare su amma wasu malaman sun tafi izuwa wai ai sharfi ne sai an fara samu da wannan karfata rayuwa sannan yin zance ba da ubayan sa amma kai to wannan har ila yau daga sai wannan Abul Hasan al-Ash'ari to dukkan wannan dai akwai abin daukan fasara amma Allah ne masani domin dai ba mu sanya rayuwa wani sharadi ba ne saboda samun wasu haruffa da saututtuka domin samuwar ta babu tana koruwa tare da rashin rayuwa da mujarradinta idan ya zama toko fassara ne amsa alkalamin nafsi zancen nan na rai to wannan ba wata wasa an samu sharadin rayuwa gare ta domin dai ba a samun zancen nan na rai sai daga wanda yake rayayye sabani gabu aliyu rajubai daga sauran kwato sauran daga tsakanin sauran malamai malaman tauhidi na firkoki a cikin koruwar samun lancen nan na lafazi da harufa da saututtuka cewa sai an same su daga merai wanda yake mai hawa-hawa a wasa tarkibin wanda burci zai zama ya inganta gare shi da harufa da saututtuka to shi dai juba'i ya lalata wannan nan ka a cikin tsakankwani da kuma wato fitinan da biyu da kuma karfata da ake magana da ita ya juba'i yake wata ce wannan tsakankwani da suka yi tasbiya hannun manzon Allah wai sai an fara samun musu rayuwar tukunna sannan a tsaga musu baki sannan a tsaga gurin yadda za su yi magana sannan su yi magana to wannan din me kai mutum kawai sun yi kawai shi kenan magana da wuce ya ce wai ubangiji madaukakin sarki ya halarci rayuwa a jikinsu ga maganar nan ma wai ya tsaga musu baki hamma da harshe da kuma ala wanda ya ba su dama na daga cizance to sai alkali ya ce kaga wannan idan da ya kasance to ai da tirato shi da kuma himmantuwa da shi ya fi karfafuwa daga himmantuwa da ake an kira ta tasbihi nasa ko kuma wannan bege na kutsiran da biyu no alhalin kuwa babu ɗaya daga abotan sira da ya rawaito daga abotan ruwaya ba wanda ya rawaito wani abu daga wannan ranka to wannan sai zama ya ya kore sarayar da'awarsa
na'am ma'anna ula darurata ilayhi
sarar cewa babu darura zuwa gare shi a tsogati
wallahu
wa tu Allah shine mai da gaskiya Allah ya mana anan malai yace akwai karama gargari biyar domin yanzu wannan radi da aka yi Abu Ali Jibadi shugaban Mu'tazilawa na zamanin sa yace to ai a lokacin fa da alƙali ce wannan bayani ba ma radio kwata kwata to yau ga radio kuma muna jinta za a kunna ta ba harshe a jikinta ba baki a jikinta ba rayuwa a jikinta to kaga yace wannan karama ce tunda a lokacin su babu wannan baki daya domin ya ce ba a sanya sharadin zance sai an samu wannan abubuwan ba yauwa to da kana samu zuga shi mu wa duniya mun gani wakiu ya rawaito ya daga wannan hadisi daga Sa'd dan Abi Yata sahabban manzon Allah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ba don nan karamin yaro wanda yaron ya fara girma bai taba yin zance ba kaddu da dai sai manzon Allah ya ce da shi man ana wane ne ni sai wannan ko yace rasulullahi shi ne zance sa na farko a duniya shi rasulullahi
waruya an muhaddisi
arwaito daga mu arwaito dan mahaiki biyan yace na ga abun mamaki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo da wani yaro karami wanda aka haife shi sai an bati misalin sa shi ne hadisi nan na mubarakul yamamati ana ki ana ammatan sa ma da hadisi nan na sha sunata sunan wanda ya rawaito hadisin a cikin wannan ruwaya to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi kai gaskiya Allah ya albarka gare ka sannan shi wannan yaro bai kara magana ba ba da bayanta har sai da kuma ya girma ya kai mun bari yin magana yana cikin adadin mutane Allah guda 11 wanda suka yi magana suna zanin goyo daga cikin su akwai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda Imam al-Waqidi ya rawaito hadisin shafa'u lokacin da Annabi ya atishawa yace alhamdulillah abu na farko da ya fara faɗa ke ila kuma a jalalu rafi ar-rafi duk wani irin lafazan da aka rawaito manzo Allah ya faɗa kenan a lokacin wato yana zanin goyo sannan Annabi haya shi ma yayi magana yana zanin goyo sai kuma Annabi Isa kamar da Qur'ani yana santa yace inni Abdullah ya atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya sannan kuma Annabi Ibrahim shi ma Imam al-Bagawi ya rawaito ila kuma nana Maryam ita ma ta yi magana tana wato zanin goyo sai kuma me kubutar da Jureyju wani mutum ne wanda ita wannan kissa a daga lokaci ya kusa amma dai yana da kyau musamman a wannan lokaci da ake ganin samari suna yi iyayen su abinda suka ga dama da da'awar cewa wato suna da gaskiya ko sun bi su gaskiya ina kake da gaskiya a gaban babanka ina kake da gaskiya a gaban babanka a inda kana da gaskiya to da wannan abin da ya faru da Jureyju da bai faru ba Jureyju ba bawan Allah ne yana sallah yana tsakanin sa da Ubangiji yana bauta sai babu sa kira shi wani sai shi to ya rabi ummi masallaci ga baba tana kira na ga sallata ai yanzu ka gane hankali da zai auna sai ce to ai nan Allah ne ake wajen bauta nan biyayya ce ga Allah can kuma biyayya ce ga uwa ita uwa ba biyayya ba ta kai biyayya Allah ba idan an auna da hankali to sai a auna wannan abu to sai take cewa au wato ni zaka nuna kai ga ni bautan Allah ba sai to shikenan zaka gani Allah ka kafa shi mai sai ka nuna masa fuskar mazinata shikenan ya wai na bautan sa dama can sawa yake hawa idan ya bauta Allah daga zikiri sai an bautan Allah sai sallah yana cikin yi sai Allah ya amsa addu'ar uwar domin ai addu'ar mahaifiya ko mahaifi ga da karbako ne shi sa lalle a dinga kiyaye wato baki da lafazan da za a dinga faɗa wa yaro duk inda ya bata maka rai duk inda ya fusata ki to mu nemi abu na alheri ai yauwa amma zance mara kyau da zaki da cin mutunci da addu'a mara kyau wannan ba zai ba da fa'ida ba sauraka wannan bai Allah tace Allah kan kashi sai ka nuna masa suka muzanata sai aka samu wata mata ta yi ciki har ta haihu aka zo aka kama ta a za a dake ta a gaban sarki waaye yéen a gis ci te si ay résumé baa wax allah bi si ma déggee ni ba kawe ak a jéemaa taal na antam bee si ba si ak a jéem ak a ruus a sa maas yëppaatu ak a ruus si ba ci dee ak a soore si ak a soore si ah waatu si kéem ko ko ñu gamal sa ci sax ci yëg ak gamal sama gan ku naan nu naan mu taal ne ku naan allah ne si ba ak a bañ ba gaa bu ñu defar gaa bu ñu defar itte mais faaru ak a si gaa bu ñu defar ak gaa ba ba. Sita a tsarfin ta wannan abin da ma'aikata zai mu shi ne ba ba sai ce amma da Allah ina yara wani yin Allah ne ba jama'a wai ba mu da ba zama komai ba mu raina iyayenmu wannan wani yin Allah ne yanzu ma kuma za mu tabbatar da wani yin Allah ne annabi ya tabbatar da haka a take sai ya ce to ina yara aka ce gari sai aka zo ce a zo mata shi a take sai ta shi ya alala sai ya nafa harka a biyu sai ya juye kan yara sai ta ya kai yaro waye babanka sai yaro ya yi magana kowa ne a wurin. Sai ce babana shi ne wani mai kiwon dabbobi aka sai aka zo wani mai kiwon dabbobi sai fata da cewa eh shi ne sarki kusa yanka da sai tashi to Allah ya ce kai hakuri mun yi abin cikin kuskure za mu je mai maka shi na dinari da dubu biyu yace a rudu bi hali ba laifin ku bane a nan mun shi yadda yake ni na san me dai Allah ya tarbiyya da wannan to saboda haka mu kiyaye kanmu game da sabawa iyaye akwai babban tashin hankali sannan akwai mai shaida Annabi Yusuf shi ma yayi magana yana ɗan wato cikin zanin goyi washe shahidin min ahli da aka faɗa sannan akwai wannan da lokacin da aka zo wannan kudud wanda hadisi muslim ya rawaito lokacin da mutumin da ya zo afi ringa wato yaro dan karami din nan wanda ake tura shi wajen wannan malami ya yi karatu ita wajen wannan da ya so hanya ya tafi wajen mai koya sihiri da ya so hanya sai sa'ad da malami sai ya gaya masa ga yadda addinin Allah yake to daga baya dai sai a gane akwai matsala yaron nan ba gurin boko ne yake zuwa ba gurin koyar sai yake zuwa ba ya ka kira shi kai me yake faruwa ne kan nan dai sai ya fito da addinin sa karara cewa Allah yake bautawa ya ka ce a to a je a kama shi a yi masa azaba aka tafi da shi za a yi masa azaba an hawa shi can dutse sai Allah ya ce sai ya rike tsaga mai ya ubangiji kai san mun da wayannan mutane da abin da kaso sai suka fadu suka mutu shi mun sai da gurin sarki yace ina mutanen ka yace Allah ya halakar da su kuma ya tsirar da ni sai su a kama shi a sa shi a cikin jirgin ruwa a sa mutane su sai an je tsakiyar ruwa sai a wurga shi a ruwan sai jama'a su dawo aka tafi da shi cikin jirgin ruwa sai da aka tsake ruwa sai Allah ce sai mai yaro ya ce Allahumma aqtini min bashi ka Allah ka isa mun da abin da kaso suka fada ruwa shi kuma yaro ya dawo sai ta kaga sarki ba za ka yi kashe ne ba sai za ka yi kashe ne yace ya zan yi yace ka tara mutane duk a dawo sai ka ce to sai ka ɗauki kibiya daga cikin baka wanda nake ita ka sa a ciki sai ka ce bismillahir rabbil ghulami in kai haka take zan mutu to anan wajen kaga yadda ake yin fidaki wajen kiran mutane zuwa ga Allah saboda haka yayin san rayuwar ka baki daya yace in kai ka zan mutu shikenan sarki ko yace to abu a ta aka tara jama'a da aka tara jama'a sai dauko yana zuwa sai da kowa yana ji sai ce bismillahir rabbil ghulami sai harba sai yaro ya mutu yana mutuwa sai mutane su ce a ai amanna bi rabbil ghulami mun yi imani da ubangijin yaro so sarki kuma ba abin da yake so kenan ba sai rasa ki sai tara ki to kada wanda duk wanda ya kara faɗa wannan magana sai aka yi gwalalo aka yi sa wuta a ciki yace duk mutumin da ya imani da ubangijin yaro a wurga shi a ciki to an zo ana wurgawa ana wurgawa to akwai wata taso da danta a baya ta yi imani da ubangijin yaro ana zuwa za a wurga ta sai ta tsaya tana ko ta koma ne ko ta tsaya ne sai dan sai ce isbiri ya umma fa innaki ala zaki ki yi hakuri ya ce mahaifiyarka kina kan gaskiya mu tafi suka fara to wannan shi ma yana da sun wanda yayi magana ina zan goyo sai kuma wannan a yaro wanda yake mace tana shayar da shi tana cikin shayar da shi sai ga wani ya zo cewa da kayan ado da kayan asan da asan sai take ce tsaga ka sata shi kai Allah ka sanya dana ya zama kamar wannan mutum sai ya ciki sai ya cika rona sai ce Allah ka kasa zama irin wannan mutum saboda ba mutumin arziki bane ne ya ci gaba da sha can sai ga wani an tsoro shi ana duka ila an ce mace ce baroniya ila ce namiji ana duka yayi sata sai ta ce Allah kar ka sa dana ya zama irin wannan sai cika nuna yace Allah ka sa da zama irin wannan domin kazafi aka yi masa ko aka yi mata ba abin da ya faru kake nan to wannan ana cewa ta yi zina ko ba ta yi zina ba to sai kun wace da yake Fir'auna ita ma wace da yake Fir'auna tana yi wa yar Fir'auna kitso ta ne mata taje kai sai ta lige shi sai fa shi wannan kum da ake aski a wato sai da kai sai fa shi da kike shi ko to sai fa da ya fadi sai take cewa bismillah sai ce me wannan kuma ta ci kare da sunan Allah ta ci a ko wani Allah da ma ba baba na ba ta ci ai ubangiji shine ubangiji na ubangijin ki ubangijin baban ki tace a to wannan sai kuma aka je aka gara aka baka tara gwanu ana wurga cikin wuta ita ma tsohonta shi ma dan yace ki hakuri wato ya mahaifiyarta kina kan gaskiya suka shiga cikin wannan aka sa cikin wannan abu sai kuma mubaraku da yama mata da muka yi magana sai yanzu wannan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune adadin wayanda suka yi magana suna zaman goyo sai Allah ya samu daji
wakana
isa ma mubarakul yamamati wakana rajul kisafi wakana
rajul
kisafi wakana wato wannan kisa ta faru a Makka ne a cikin hajjin nan da ban kwana an ga bar ga hakun albasari wani mutum ya bo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba shi labari
annahu
dara bunayyatul lahu ya sanya wata yan karamar yansa wato an yi wa'azin gwamnati da Allah ya haramta wato a zamanin jahiliya ya ce yansa ta yan karama a cikin wani kwari
tiwadi kaza
a cikin wani kwari
fantalaka ma'ahu
sai manzon Allah ya tafi tare da shi zuwa wannan kwarin
wanada
manzon Allah ya kira ta da sunanta yace ya je wance
ajibi bi
iznillah sai amsa da iznin Allah sai ko wannan baiwa Allah ta fito tana cewa amsa waka ya ubangiji da tagomashinka sai ce da ita hajjika iyayenki guda biyu yanzu sun musulunta domin a zamanin jahiliya suka yi wannan aiki annabi ya ce idan kin so na dawo da ke zuwa gare su sai take cewa wallahi ba na da buƙatuwa in zuwa gare su na samu ubangiji wato abinda na samu a ubangiji ya fi alheri sai dai ya yi tsara guda biyu to wannan ya tabbatar da cewa dama su wanda aka binne ba a ba mu tsaba ba amma ko na dace a cikin Abu Dawud alwahidatu wal mawqudatu fil nar da wanda ya binne ya da rai da wanda aka binne bi in wuta eh to wannan hadisi ai Allah ba sun saki ya ce wa idan mawqudatu shilat bi ayi zambin kutar ko to da kai ta malai ta wala tadur wa da sun mudira kuma kuma sannan ga wannan hadisin ya tabbatar da haka domin wannan azaban da yayi aka yi amma kuma gashi an tabbatar da cewa ta ce ta samu ubangiji khairan laha min abai wannan ke nuna mana cewa wancan hadisi shazi ne amma idan an duba zaka isnadin sa ingantacce a cikin Abu Dawud amma shazi ne eh wato abinda mutanen musamman ɗan zamani a yau da an kalle isnadin sa hadisi ya inganta wani suka ne wani suka ne wani suka ne to wai dama sai ka ce hadisi yana inganta daga amintattu kawai ai abu guda biyar ne ko awwal wa sahihu wa muttasal isnaduhu wa lam yashuzza aw yu'al yarwihi adl dhabit an mithlihi mu'tamad fi lafzihi wa naqlihi ai an ce hadisi ya tara abu guda biyar sanan ki inganta sai ya zanto wanda ya rawaito amintacce ne adali afu wato kuma isnadin sa ya sadu ba samu yankewa ba sannan kuma ya zanto ba illa isnadin da mutanen sannan babu shuzuzi a cikin sa to sai aka yi wasu da wannan sharadin guda biyu na gashi kawai sai aka kalli wannan wannan shi sa kullum muke bala a koma abinda baka ba ta suke a zama lafiya eh amma ne yanzu na akwai matsaloli kwarai Allah ka bani magani an gabo da ganin dan maliku cewa wani saurayi sunansa daga cikin mutanen Madina wanda yanzu yana da mahaifiya a tutun dattijuwa wata ke makauniya sai muka je muka gyara shi sai muka zo muka yi mata taziya sai take cewa yanzu dan na ne ya rasu sai muka ce danki ya rasu da kika zo da shi sai ta ce ya ubangiji idan ka san cewa na yi hijira zuwa gare ka na kuma yi hijira zuwa ga manzanka saboda kaunar ka taimake ni amsa dukkan wani tsanani alayya hadhihi almusibatu kaga Allah ramin wannan musiba yace wallahi ban bar wannan guri ba sai wannan yaro ya tashi daga mutuwa an fasa ya bude tufafi daga fuskarsa ya ci abinci muka ci abinci tare da shi an rawaito daga Abdullahi dan Ubaydullah al-Ansari yace na kasance a cikin wanda ya binne Sabit dan Kaisu dan Shammasin shi kuma wato amma an binne shi ai an masa shahada a imama to sai ko muka ji shi yayin da muka shiga da shi zuwa cikin kabari yana cewa Muhammadur Rasulullah Abubakar Siddiqu Umar Shahidu Usman al-Barr al-Rahim sai ko muka duba sai muka ganci dai a mace amma gashi yayi wannan magana wannan ibra fi duniya ya kawo shi a cikin tabbacin suna allazina takallamu ba'da al-maut an ambata daga Numan dan Bashiru cewa zai da dan Kharijata ya faɗi yana wato madace a cikin shashin lokunan nan na Madina sai aka daga shi aka je aka yi masa siri aka gyara shi to ko sai aka ajiye shi sai aka dishi a tsakanin sallar magruba da isha a lokacin mata suna ta yin kuka o haula daura da shi sai aka ce na cewa
Kuyishiru, kuyishiru.
Sau da haka sai aka bude a masa fuska ta sa, sai aka ji ya ce Muhammadur Rasulullah, annabi lawanni, wa khatimin nabiyina, ta kamakin annabawa, wannan nan ka ya kasance cin littafin farko, sannan ya kara cewa sadaka sadaka, ya ambaci Sayyidina Abubakar, da Sayyidina Umaru, da Sayyidina Usmanu, sannan sai ya kara cewa, Assalamu alayka ya Rasulallahi, wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi wa barakatuhu ashe wannan wannan yana nuna mana cewa halartar wanda Allah ya yarda da su manzo Allah yana halarta su lokacin rasuwa shi fa ba dan ga suna gaisawa suna sallama irin yadda gashi yanzu a wannan hadisi ya fada cewa sai ka ce assalamu alayka ya rasulullahi wa rahmatullahi wa barakatuhu summa adama idan kama kana sannan sai koma kuma irin yadda yake Allah ya ba mu albarka alhamdulillah.